Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da babu makeri da masu sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za mu ji irin tasirin da yawan hauhawar farashin kayayyaki ke haifarwa kan tattalin arzikin kasar Ghana. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Mai Likaya ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana da niyyar shiga cikin kungiyar kawancin sojan yammacin Turai ta NATO, tare da yin watsi da gargaɗin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin ƙasashen makwabta. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta NATO a fadar shugaban ƙasa da ke Helsinki. Wannan rana ce mai cike da tarihi, inji Niinisto, yana mai cewa an buɗe wani sabon babi. Sanarwar da Finland ta bayar na neman shiga kawancin sojan mai mambobi 30 da Amurka ta fi tasiri a ciki, wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu. An yi hasashen wannan sanarwar tun bayan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu da kuma ci gaba da kai farmaki. A jiya Lahadi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a birnin Berlin, inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa kasashen Afirka da Asiya. Manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron NATO, wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a Ukraine da kuma haɗa kai da kokarin baiwa Ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga Rasha. Hare-haren da Rasha ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ya sa farashin abinci ya yi tashin gwarzon zabi, tare da barazanar fuskantar yunwa a sassa da dama na duniya. Ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe bakwai da ke taro a Jamus a ranar Asabar sun kira ga gwamnatin kasar Rasha da ta kawo ƙarshen killacewa da ta yi wa tashoshin jirgin ruwa na tekun Bahar Aswad domin fitar da hatsi da taki da sauran kayayyakin amfanin gona a Ukraine da ake tsananin bukatar su a kasashen ƙetare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, kasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin Afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin ƙalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin Sahel ta G5 Sahel da ta haɗa da Mauritania da Chadi da Burkina Faso da kuma Niger. Gwamnatin Mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na kungiyar G5 Sahel, ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi, tana faɗa a wata sanarwa. An kafa kungiyar GH Sahel ne a shekarar 2014, kana aka kafa rundunar haɗakan a shekarar 2017. Taron shugabannin kasashen G5 Sahel, wanda aka shirya yi a cikin watan Fabrairu a Bamako, lokaci yayi da kasar Mali za ta daura gamar shugabancin G5 Sahel. Sai dai kusan watanni huɗu kenan da aka shirya gudanar da taron, amma har yanzu ba a yi ba a cewar sanarwar gwamnatin Mali.
Yanan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda halin da tattalin arzikin ƙasar ya shiga na samun koma baya ke ci gaba da haifar da tsadar rayuwa ta yau da kullum ga al'umma. Wakilinmu Hawwa Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton.
Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Farfasa Kobna Alim kenan, masanin kididdigar gwamnati, ya ce yawan hauhawar farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4.
This literally means that on a month-on-month basis, basis, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%.
A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu yayi tashin goron zabi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawan farashin kayayyaki yana karya musu jari.
To ni ne yaji Samira, tun da an ka haife ni ni nazo a cikin rayuwa ban taba gani irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bar mu da muke sana'a kudi kadan bai aikin, ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 million ka san zai maka yanzu she 10 million zai yi, abinda ka san 10 million zai maka yanzu she 20 ma hadda bayan shi. Gwamnati ya ware idon shi ya tausaya ma al'umma, ana jin jiki.
Wa Hajiya Jamila, to yau in ka je ka sai abu, mun sai ma mun je mun sai shinkafa, muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara, bayan mu mun biya kuɗi mun kare tun ba mu dauki ba. Yau da ka sai abu kan ka juya minti daya an kara, yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kuɗi abinda kake nema ka sai ma kan ka waya sai maka kaman sace ka kai.
Ni ne Alhaji Muhammadu Murtala Al-Hassan. Tsakanin wata biyu zuwa uku nan karin da an kai na mota daga nan turo-turo, motar da muke shiga mu je Kumasi, taxi ne, okada ne wanda muke hawa, duka ya hawa abin yayi yawa ya wuce hankali, ba mu san yanda zamu yi ba don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba.
Sarki Umaru Ashiru Dukeni, masanin tattalin arziki, yayi mana sokaci.
Akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa. Na farko, idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abin da muke sai ainihin pricing ababan kuma ta ringa zuwa sama, wannan ake mai cost push inflation kenan, ko kuwa demand pull kenan, wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka ce da pricing wannan ababan nan suna haurawa. Idan ka lura da jawabi wanda shugaban Ghana Stars Car Service yi, za ga kaman dalili mafi kwakwara shine idan kai nazarin shi sai za ga kaman abin duka pricing dollar ne. Abin da sa nake ga maka haka shine inflation basket, wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yanda pricing ababa ke haurawa, za ga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa pricing ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi.
Sama da shekaru 8 kasar Ghana ba ta taba huskantar hauhawan pricing kaya kamar wannan shekarar ba. Awa Abdulkarim ya kwani a sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi sun ce wanda ya mutu, wasu kuma sun samu raunuka a wajen harbe-harbe da aka yi a jiya Lahadi a wani cocin kudancin California ta nan Amurka. ‘Yan majalisa sun tsare mutum guda tare da kwace makami biyo bayan harbin da aka yi a cocin Presbyterian na Geneva da ke birnin Laguna Woods, kamar yadda ma’aikatar ‘yan sandan gunduma ta bayyana a shafin Twitter. Mutum na biyar da ya jikata ya samu ƙananan raunuka ne a cewar jami'ai, duk waɗanda abin ya shafa manya ne. Jami'an gwamnatin tarayya daga hukumar kula da barasa da tabar sigari da bindigogi da abubuwan fashewa sun kai ɗauki a gurin. An gina Laguna Woods ne a zaman inda haddatawa za su zauna kana daga bisani ya rikide zama babban gari. Fiye da kashi 80 a cikin 100 na mazauna birnin mai mutane 18,000 mai kusan kilomita 80 kudu maso gabas da Los Angeles masu shekaru akalla 65 ne. Ofishin gwamna Gavin Newsom ya faɗa a shafin Twitter cewa yana sa ido sosai akan batun. A ƙarshe, a jiya Lahadi, hukumomin Sri Lanka sun ɗage dokar hana fita a faɗin ƙasar domin gudanar da wani bukin mabiya addinin Buddha mai muhimmanci, amma bukin ya yi shiru yayin da sabon firaministan ƙasar ta Tsibiri yake ƙoƙarin samun wuri domin tunkarar munanan matsalolin tattalin arzikin ƙasar. An kafa dokar zaman gida a faɗin ƙasar ne makonni da dama bayan tashin hankalin gungun mutane ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9, kana wasu sama da 225 suka jikata. Tashin hankalin da ya samo asali ne daga hare-hare da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zangar lumana. masu zanga-zangar a kasar da mabiya addinin Buddha suka fi rinjayi sun kwashe makonni suna kira ga shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa da yayi murabus sabili da tabarbarewar tattalin arzikin Sri Lanka. Karancin abinci da man fetur da magunguna tare da tsadar rayuwa ta tarihi da kuma yawan ɗauke wuta na tsawon lokaci sun jefa mutane cikin mawuyacin hali a ƙasar mai al'umma miliyan 22. Gwamnati ta ayyana hutun kwanaki biyu tare da sanar da ɗage dokar hana fita ta ranar ba tare da bayyana lokaci ko kuma za a sake sanya dokar ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Ishara ce ma wani yayi gida yayi moto da mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifa duka Allah na kaunanku wani yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da rani uba canja ga ku kafet fa a daki handa kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunanku Allah na kaunanku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah ya ji dadi ya bashi abin sa gai ko da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so baiwarsa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abunda tabara ibaka to malan galaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakili yana tikaka su maraya suna canje ni kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. A nan birnin Washington DC agunmu na cewa karfe 3:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Kake taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da ya sauka yankin Agadar Zagin Huriyar Nijar, inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Za mu ci gaba da jin bayanai daga matashiya Safiya Ayuba kan yadda musamman ma matakin ya shafi mata. Tana mai cewa rudani kan kawo matasa fadawa miyagun ayyuka.
Kamar dai majiha a gadis ita da ta zama gamaci yau uwa mace tana iya bada gudunmawa tun daga jarren da fa har zuwa yaro inda zai samu nivo babba ita ce kudin shi na arguwas ita ce na me yake da suna da suke cewa shi ka bibinga ita ce tunikin shi ita ce mi tana sai da abubuwa na recreation wa'inga wani mai raga wani menene diddan yaron ta kai daga ido cikin yara a ce ya kasa yaron ne yana kishi a cikin zuciyar shi sai ya kai inda lokacin da har ya samu wannan takarda wanda za ta bashi matsayin da zai shahi ma uwayen shawaye yau sai an kai wannan lokacin sai ka ji wanda bai yi sani ba an bashi matsayi yaron mu ya koma zamuni shin me zai hana wa'inga yan ta'adda da suke ta yawo su zo su meka maka injika 100 ce ko 200 su ce ka je ka dana bam wani wuri ko ka gaya mini sirran kin wani wuri abinda ka dade kana kishi ka furanta mu uwayen karai yau ya zo ka bisa yan mintuna kalilin zaka kama shi a cikin kwalluwar matashi har abada bai tunanin abin ga zai samu iyana ko kuma zai samu ma'aikwana ko zai samu wani daga cikin bangare na bai tunanin nan dukiyar nan kada yake tunani a rayuwar shi wanda zai faranta ma dan uwa rai
kamar yanzu mata a wancan lokacin sun fi jin dadi da yanzu
gaskiya a yanzu muna cikin lahaula dan in ba mai cikakken imani ba da sanin Allah da tausayi da sanin ya kamata babu mai zama arme musamman ma matan yan caga wallahi musamman mata yan caga tunda dubare-dubare mata suna ta yi suna ta dubare-dubare su dora wani koyon di su dora wani adashe su dora shin adashe ma da ake yi sai an rage yan kudade ne ake samu a zuba a yi doka ko to kenan kun mutuna aka ce in hannu bai ashe ba to zai doko magana kenan haka ne ake ta tahiya yanzu har ya kai inda halaka take ta girma matan arme suna cikin dakunan suna arme zanace-zanace suke me ka haka nan kenan rishi ne talauci ne kuma duka wanga abun shi ne saboda bamu da sana'a wanga ita ce muka dogara gare ta
to malam abu kamar naga kana so kai magana me zaka karawa
kwarai ma ina son karin magana malam Hamid karin bayani na shi ne kasan mu a matsayin mu na matasa kenan akwai abubuwan da muke gari wanda yake ba na yau ba na zuwa gobe da jibi kenan ya kamata abinda Allah ya sa maka dan gane tunda mu diyan kasa ne diyan gari ne kuma muna son kasan mu muna son garin mu kenan babban manyan illolin da muke gani ni sai in ce maka akwai mafita kan su menene akwai mafita kan su wanda yake wallahi summa tallahi ayan su kasar da ta gudu ga ya mazan shi da gaskiya ba mu muka tsaya muna jira wai magabata ne za su sauke mu ba to wallahi inda za mu zuwa wurin sake shi ne na halbari kenan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mafita daya ce me ne mafita daya wallahi Allah mu koma ga malaman nan menene kamar yadda muka ji tarihi can kakanni da uwaye mu koma ga malamai ya zama to wanga shaye-shaye da muke yi da wanga tare-tare da muke yi da wanga dare-dare da muke yi mu koma ga malamai mu samu abubuwa wanda za mu ya kanna saro yadda zai zama to tsakanin mu da saro kwarau ake cewa kenan akwai abubuwa wanda yake Allah maka saki kenan akwai hayoyi na Allah na shaye-shaye ba su ne za su fidda mu na kwace-kwace ba su ne za su fidda mu kenan dole sai mun koma mu hayya Allah kenan wanda sai yana fannin uwan shi da yi ya daina wanda ya san bai shi dan uwan shi ya daina lokaci zuwa lokaci muna si azumin ga muna addoyi wanda za su raba tsakan kanuwan shugabannin mu da na saru tunda shugaban yanzu Afirka ta kai inda matsayin da in baka bin nasara ba ka zama shugabannin mu sun sa akan su kan cewa in ba su bin nasaran ba fa wai su ba su zama kankara da mulki to su kuma nasarin kullum menene suke so Afirka mu ta tsaya haka muna kashe kanmu muna me yake yadda su shukokin ta tabbata kullun ta tabbata kullun su za su isko su mallake mu kuma su yi yadda suka ga dama da arziki mu saboda mu Allah yin bisa kasashe masu dimba arziki Malam Hamid ni takmisiya na san fannin harkar gyare-gyare harkar electronic na san ta kaba mu ni kullun abin da yake bani mamaki a wannan gari namu a kasar gata yau shekara 60 akai ana fiddo Iraniya ka gani amma yau dan Niger bai san menene dadi Iraniya ba kuran shi shekara 60 akai ba ai kufur gaskiya ne wai ba su san mashi dadi Iraniya 1 kilo na Iraniya ya fi tan guda na Sharbon amma kana gani santarar kin
kuɗi ho muke biya sai shar ma mu agadis yadda muke biya ba rafar ba sagartin jijiyoyi amma ai yanzu wai kuɗin da muke zuba ba sun isa na wata uku na wata hudu kai mun na shekara guda sun kai wurin da ake iya ai mana santara
kamar wannan ma na rashin daukar matasa wuraren wannan aikin musamman dai matasan da suka dakatar da wannan aikin rashin daukar su a kamfanoni da ake hako arziki shi ma haifar da
kuma yana cikin illa babba mana ai dan uwana ya faɗi nan abokina yana cikin illa aga da tsoron musu da salo su kama da ko mu wanga zan wanda muke sun tabbatar da sun san da wanga abin da suke san magaba suke sa magabatan mu suke kamar sun tsara wani kamar ba mu ce suka tsara da za ta explode a gaba yau da za ta fashewa a gaba kenan yadda a tarihi kamar za su fashe kamar suna son su fashe su raba musu wasan da ban wannan kenan shine yace dole sai mun komo ga Allah menene mu kama addu'o'i ga malamai da mu da malamai su ji girman Allah su fito da mu da su mu kama matasan da wa'azi suna yi malamai muna shi sarai hayoyi shaye-shaye ba su da kyau sata bata da kyau ta'addanci bai da kyau duk inda dan musulmi yake ya san da amma babu kyau mu komo muna raba su a gabanin mu da su da nasaru hayya daya ce ta Allah
kamar naga Muhammad Agal kana so ka kara wani abu
ne zaka karin bayani kan mafita mafita kamar muna kira ga gwamnatin mu na Nigeria yadi ba idan rahama yadi ba Allah ya san kukan talaka saboda a kowace shekara ana garsa 3 miliyar ake zuba ma OEM za a raka bakin haure to dan miliyan wajen da ake compensate in wajen rajeje ne da ake yin ta sai ku ce to halasun manji za ku ba za a zuba 3 miliyar na bakin haure to ai ya kamata a ce a zuba 3 miliyar na yan caga wanda suke yin wannan abu matsayin da kuna so su bari ko da yan gari duka dai wanda ya shafa abin yana ciki ya kamata a ce su ma ga kudin su tunda ni ba ni cikin kungiya ta yan caga amma ina cikin masu caga kuma ina cikin wanda ya samu tallafi wanda aka bada tunda farko ina ɗaya daga cikin mutane wanda suka kama na farko amma mun kai lokacin nan dosiye wajen mutum 1,500 aka yi mu 88 sunayen mu suka fito da 7,500 za a ba mu da suna mu suka fito suka ce babu kuɗi mu koma mu yi individual na mutum guda 1,500,000 aka ba mu to yanzu na maka shakka a cikin waɗannan mutanen da aka ba mu wuce mu 3-4 wanda muke ci riba wannan abun saboda a yanzu haka ɗan tura sun zo da mu ne ake kuhurin arewa wannan turu ɗin nan paske mu ne ake kama tura su ga wurin akwai gane ne su mana tamboyi ga to su kumba kuma har yanzu a cikin 1,000,000 nan bai wuce mutum 300 bane ba aka yi finance
aka ba wani
abu a cikin ta yadda ake tunda aka tsaye da tun da mulkin zuwa yanzu bai wuce mutum 300 ba da wani abu wanda aka ba wannan finance ma inda
masu sauraro har ila yau a nan za mu sake dasa aya a cikin shirin na zauren matasa na VOA da ya sauka a yankin Agadas a madadin wakilin Muhammad Mahmud da sauran abokan aikinmu na jamhuriyar Nijar da ma muryar Amurka Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Wassalamu alaikum.
To madalla a gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran Premium Times na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma babban lauyan gwamnati ministan shari'a Abubakar Malami sun kai karin majalisar tarayyar Najeriya dangane da sashi na 84 lamba 12 cikin baka na dokar zabe da ta bada umarni ga masu rike da mukaman siyasa da su aje mukaman nasu kafin su tsaya takara ko kuma su fito a matsayin delegate a zaben da za a gudanar. Shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministansa na shari'a Abubakar Malami wanda a da ya aje mukami domin tsayawa takarar gwamna amma kuma ya yi arako ma baya suna neman kotun kolin tarayyar Najeriya ne da ta yi fassara game da wannan doka. sai kuma jaridar da Vanguard. Jaridar Vanguard na cewa kungiyar nan da ke fafutukar kare ƴancin bil'adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira SRAF ta kai karan shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa zargin ya kashe naira tiriliyan 1.48 a matatun man fetur din Najeriya da sunan gyara cikin shekaru biyar, abinda kuma bincike ya nuna cewa babu wani gyara da aka aiwatar a wayannan matatun man fetur din. Kungiyar SRAF ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin sa na ministan man fetur a Najeriya ya kamata yi wa 'yan Najeriya bayanin yadda aka kashe wayannan makudan kudade ba tare da kwalliya ta biya kudin sabulu ba. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation, na cewa yanzu haka 'yan takarar neman shugabancin Najeriya 25 ne suka maida takardunsu na neman takara ga jam'iyyar APC. 'Yan takarar da ya san hada da Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Akinwumi Adesina, tsohon ministan kimiyya da fasaha Dr. Ogbonnaya Onu da kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal. Sauran 'yan takarar sun hada da tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi da tsohon ministan Niger Delta Senator Godson Akpabio da tsohon gwamnan jihar Imo Senator Rochelle Okorocha da tsohon gwamnan jihar Ogun Senator Ebukule Amusan. Sauran sun hada da Pastor Tunde Bakare da gwamnan jihar Cross River Professor Ben Ayade da na jihar Ebonyi gwamna Dave Umahe, sai kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fahimi. Sai kuma jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka jami'an tsaro da kuma shugabannin addini a jihar Borno sun tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummomin jihar baki daya. Wannan kuwa ya biyo bayan kisan da aka yi ma wata ɗaliba ce a jihar Sokoto bisa zarginta da yin ɓatanci ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baban Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, don na kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfilo a takaice, kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana niyyar shiga a cikin kungiyar ƙawancen soja na yammacin Turai ta NATO, tare da yin watsi da gargaɗin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin ƙasashen maƙwabta. Shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga ƙungiyar ta NATO a fadar shugaban ƙasa da ke Helsinki. Wannan rana ce mai cike da tarihi, inji Niinisto, yana mai cewa an buɗe wani sabon babi. A jiya Lahadi kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a birnin Berlin, inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa kasashen Afirka da Asiya. Manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron NATO, wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a Ukraine da kuma haɗa kai da kokarin baiwa Ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga Rasha. A ƙarshe, a jiya Lahadi, ƙasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin Afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin ƙalubalantar matakin tsige ta daga ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel ta G5 Sahel da ta haɗa da Mauritania da Chadi da Burkina Faso da kuma Niger. Gwamnatin Mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na ƙungiyar G5 Sahel, ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi, tana faɗa a wata sanarwa.
To madalla a gaishe ka, masu raro a nan baka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu, za ku jusa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karan, ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.